بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل تفسير القرآن من جرمة ومتي قبل أولا مصلاتي نجمع جامع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم مصلاتي نجمع anguwar bidawa cikin garin Azare karamar hukumar katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 14 ga watan Ramadan 1447 Hijiriya wanda kuma ya dace da 3 ga watan Maris watan 3 miladiya shekara 2026 muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka a karatun mu na wannan sura muna karatu a cikin qissar annabi nuhu alaihi salatu wassalam mun yi karatu zuwa ayata mun shiga ayata 27 yanda Allah madaukakin sarki yake sanar da mu wahayin sa na umarni da yayi wa annabi Nuhu na kokarin shirin yadda zai tsira da shi da waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu baiwar imani da kuma dangin halittu da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya shirya hallakar da mutanen annabi Nuhu da suka ci din gaskiya. Don haka za mu koma kan wannan aya ta 27 domin mu faro daga wannan waje faɗin Allah ta'ala fa auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim.
da annabi Nuhu fa auhayna ilayhi sai muka yi masa wahayi zuwa ga shi Nuhu wahayi na umarni an isna'il fulka wahayin yana dauke da umarnin ka kera jirgin ruwa bi a'yunina kan kulawar mu akan idonmu akan idanuwanmu ma'ana kan kulawar mu amma ambaton idanuwa malaman sunna suka ce wannan yana nuna cewa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki akwai ido kamar yadda yake a wani wuri tajri bi a'yunina kwale-kwalen yana gudu ne wato akan idanuwanmu akan ganinmu domin Allah ba zai jingina wa kansa abin da ba ya da shi ba ko da kuwa hakikanin ma'anar a'ayun anan yana nufin kulawa to amma kawo siffar yana nuna samuwar ta sai muka yi wa annabi Nuhu wahayi an isna'il fulka bi a'yunina umarnin da muke maka shine ka kera kwale-kwale wato jirgin ruwa bi ayunina akan idanuwanmu wato akan kulawarmu wa wahyina sannan kuma akan umarninmu wahyina wato wahayinmu wahayin yana nufin umarninmu mu ne za mu rika maka jagora muna baka wato muna baka umarni na abubuwan da ake bukata har wannan jirgin ruwa ya kammala ma'ana dai annabi Nuhu an dabaibaye wannan aiki nasa na kira jirgin ruwa da gata ta yanda za a dinga masa ilhami za a dinga masa wahayin yanda zai kira jirgin ruwa da duk abin da ake bukata kuma Allah da kansa ne zai rika bashi instructions na yadda zai rika kira wannan jirgin ruwa kai ka san cewa za a kira jirgi mai aminci tunda duk abin da za a yi Allah ne yake ayi shi haka kuma ran da aka gama wannan jirgin ruwa to garanti har tashin duniya ba garanti shekara ɗaya ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa kula ya sa ido akan wannan aiki na kiran jirgin ruwa a lokacin da kake yi ba abin da zai faru da kai haka bayan ka tashi daga aiki ka hada kayan aikinka da kusoci da guduma da gam da duk abin da ake bukata ka tarkata ka ajiye ba abin da zai faru Allah ya sa kula a cikin wannan aikin har a kammala shi so wajen aikatawa akwai aminci babu tsammanin wata barna ko ta'adi ko kuma gazawa a cikin samar da wannan kwale-kwale so gata ta kewaye wannan aiki na kwale-kwale da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa mutanen kamar yadda Allah yake ba mu labarin cikin Hud mutanen jidda wato sun ki annabi Nuhu sun ki da'awarsa amma sai Allah madaukakin sarki sai bai ankarar da su dalilin yin kwale-kwalen ba bai ankar ba su ko tsargu ba me yasa Nuhu yake yin kwale-kwale ba su ko tsargu ba balle su tsani kwale-kwalen har ma su cutar da kwale-kwalen su gani ma suke aikin kwale-kwalen ya zame musu wata mafita domin alamu sun nuna cewa Nuhu ya samu sana'a to kaga ba za su bata masa sana'a ba tunda dama suna ganin ya dame su yanzu kuma sun ga ya nemo kusa da kayan kwale-kwale yana ta aiki sai suna ganin sun huta ya samu abin yi wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu na'am
wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in tasbaru minna fa inna nasbaru minkum kama tasbarun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adhabun
Ubangiji yake wa yasna'ul fulka Annabi Nuhu yana kera wannan kwale-kwale kamar yadda aka umarce shi wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da wasu daga cikin manyan gari suka wuce ta wajen aikin Nuhu yana kwale-kwale sakhiru minhu sai su rika yi masa izgiri ce Nuhu wa'azi ya gagara an dawo kuma kafinta ne Nuhu yaushe ka koyi aikin kwale-kwale Nuhu ya samu abin yi to Nuhu mun huta kenan wa'azi ya kare dama rashin abin yi ne kowa da irin abin da zai faɗa sakhiru minhu kala shi ko sai ya ce a ransa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru kuna yi mana izgili za mu rama da izgili irin yadda kuke izgili kaga wannan ba zai tanka musu da haka yadda za su ji ba saboda idan har yi musu haka za su iya gano wato wani abu sai kuma ƙarshe sana'ar ta sama kuma a sa mata ido miyagu su sa mata ido da haka sai ya zama yana cewa a ransa in kuna mana izgili ku jira mu ma za mu rama ta hanyar yi muku izgili kamar yadda kuke izgili فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ da sannu za ku san wanda azaba za ta zo masa ta kaskantar da shi ta kunyata shi ta tozarta shi wa yahillu alayhi azabun muqim kuma azaba madawwamiya ta sauka a kansa za a zo a gane tsakanin ni da ku wane ne azaba za ta shafa to abinda muke sau a fahimta a waɗannan ayoyi cikin suratu Hud wato mutanen basu tsani wannan kwale-kwale ba kuma basu nufi wannan kwale-kwale da makirci ko kuma da aibatawa ko batawa ba saboda basu ankara ba kuma yana daga cikin kulawar da Allah madaukakin sarki ya daukan makansa akan kwale-kwalen shine da aka dauke hankalinsu daga tunanin ma cewa wannan kwale-kwalen yana da alaka da wahalarsu Allah ta'ala yace anisna in fulka bi a'yunina ka kera kwale-kwale da kulawar mu wa wahayina da kuma wahayin mu da umarnin mu fa idza jaa amruna idan umarnin mu yazo muka umarci mala'iku su saki azaba su saki ruwa ko fa idza jaa amruna idan al'amarin mu yazo na azaba wa farat tannuru at-tannuru tandar waina ta bubbugar da ruwa wa farat tannuru ay wa naba'a min at-tannuri ma hal ruwa yazo yana kulkulowa daga tandar waina fasluk fiha min kullin zawjayn ka shigar ay fa adkhil fiha ay fil fulki cikin wannan kwale-kwalen ka shigar da duk wani dangin halitta zawjaini tsnaini mata da miji guda biyu mata da miji mata da miji mata da miji kowace dangin halitta ka dauki iri mata da miji ka shigar a cikin wannan kwale-kwale wa ahlaka haka ka shigar da iyalanka kar ka manta da iyalanka illa man sabaqa alayhi alqawl minhum illa man sabaqa alayhi alqawl minhum sai dai kadai wanda umarnin Allah na azaba ya riga ya akansa daga cikin iyalan naka wanda umarnin Allah na azaba ya riga ya akansa Allah ya riga da yayi masa hukunci shi dan zai auka cikin wannan azaba to shi ba za ka sa da shi ba wala tukhatibni fil ladina zalamu kuma karkace mun komai karkai mini magana karka zo mun da wani batu fil ladina zalamu dangane da waɗanda suka yi zalunci innahum muhraqun lallaysu ababen nutsarwa ne a cikin ruwa wato Allah subhanahu wa ta'ala idan mun kula a wannan aya yana sanar da mu umarnin da ya ba annabi Nuhu daga na tsira kwale-kwale sannan idan al'amarin ya zo ga kuma abinda zai yi ya ɗauki dukkan dangin halitta mata da mace da namiji da kuma iyalansa ya sa a cikin wannan kwale-kwale amma a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna mana cewa a Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Nuhu ne da daukan fasinjansa bayan abin ya faru kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idza jaa amruna
وأهلك إلا من سبق عليه القول
أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
أكشن ون سورة الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور har zuwa lokacin da al'amarinmu na azaba ya zo wa farat tanur tanda ta bubbugar da ruwa kul nahmil fiha sai muka ce da nuhu ihmil fiha ka dauka a cikin wannan kwalakwala min kullin zawjayn ithnayn daga dukkan dangin halitta mace da namiji guda biyu wa ahlaka ka hada da iyalanka illa man sabaqa alayhi alqawl sai in wanda umarnin Allah sai in wanda umarnin Allah ya riga ya gabata ya riga ya akansa cewa zai nutse a cikin ruwa to shi ba zai shiga kwalakwala ba wa man aman haka ka hada da duk wani wanda yayi imani ka hada da duk wani wanda yayi imani وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Allah ya ce amma babu wanda yayi imani tare da annabi Nuhu sai ɗan kaɗan ɗan tsirari aka samu وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya sai ya nuna mana cewa sai da abin ya faru sai da umarni sai da azaba ta bayyana alamominta suka bayyana hatta idza ja'a wa farat tanur kulna sai muka ce da shi ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn amma nan surar dake gaban mu Allah yana ba mu labarin ya ce da shi anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idza ja'a amruna فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها كيرا كلكله كان كلاورن da umarninmu idan umarninmu yazo ko idan al'amarinmu yazo na azaba to a daidai wannan lokacin ga wani umarni ka debi fasinjanka kamar yadda aka yi bayanin shi to kaga wannan yana nuna cewa tuntuni aka bashi wannan umarni wacce tana nuna cewa lokacin da abin ya faru ne aka bashi wannan umarni to irin wannan ba karo bane ba matsala bace ba wannan yana nuna maka cewa lokacin da aka umarce shi da yin kwalkwale an sanar da shi ga abin da duk zai faru sannan lokacin da abin ya tashi faruwa kuma aka sake bashi umarni ma'ana kamar ana ƙara ƙarfafa masa cewa kar fa ka manta ga abin da aka ce kai lokacin da azabar ta zo ruwa ya bubbugo a daidai lokacin sai aka sake maimaita masa aka ce to lokaci yayi tattaro waɗanda muka ce ka tattaro din nan har hado fasinjanka da muka gaya maka cewa dama za a yi haka sai aka nana ta gaya masa fadin Allah subhanahu wata'ala fa idza jaa amruna wa farat tanur ko hatta idza jaa amruna wa farat tanur a wani waje zuwan umarninmu da muka yi wa mala'iku na su saki ruwa ko kuma zuwan al'amarinmu na azabar ruwa lokacin da zai zo shi wa farat tanur idan al'amarin ya zo kuma tanda ta bugar da ruwa abin tambaya anan shine wato farkon ruwan daga tanda zai fito kenan shin ruwan farkon bayyanarsa a tanda za a ga ya bayyana ko kuwa ana nufin ruwan zai bayyana har tanda ita ma za ta bubbugar da ruwa wannan ma'ana ta biyun ita ce tafi dacewa da fasahar zanta ma'ana idan al'amarinmu ya zo na sakin ruwan dufana ruwa zai ƙasa za ta fara bubbugar da ruwa ruwa zai fara bulbula daga cikin ƙasa alamar cewa shine da zaka gane shine tanda gurin da ake tsammanin wuta gurin da wuta ke ci tanan ma za a ga ruwa yana bubbuga to idan an ga ruwa da yake fita har ta tandama yana fita, to alama ce da ke nuna cewa wannan ruwan shine ruwan da muke biya maka, ruwan azaba ne. Kinan ba wai tandar waina ita ce tushen bubbugar ruwa ba, a alama ce da ke nuna cewa ruwan shine, amma ba iya nan ne ruwan zai bubbugo ba. Hatta idza jaa amruna wa fara tanur, har idan al'amarinmu ya zo, ko har al'amarinmu ya zo ya kai ga tandar waina ma ta bubbugar da ruwa. Fa idza jaa amruna, idan al'amarinmu ya zo na bubbugar ruwa, wa fara tanur, har tandar waina ma ta bubbugar da ruwa, to wannan yana nuna cewa shine ruwan da za mu halakar da waɗannan al'umma kangararru da shi. Don haka ga umarninmu, ka har hada fasinjanka kamar yadda aka yi maka bayani, dukkan halitta ka hado mace da namiji guda biyu, sannan iyalanka. Da Allah madaukakin sarki yace illa man sabaqa alayhi qawlu minhu, banda wanda fadin Allah wato umarnin Allah ya gabata a kansa daga cikin su, cewa a kansa ana ishara ne zuwa ga wancan wanda suratu Hud ta ba mu labari wanda bai tsira ba, bai tsira ba. Annabi Nuhu yana da ɗa wanda bai bishi ba, kuma ya bi da shi, amma ɗan ya kangare duk wa'azi da zuyin duniyan nan da zai yi, ɗan nan ya fahimta, amma ɗan nan ya ƙiye fahimta, ya ƙiye karɓi gaskiya. Kuma har wannan al'amarin ya zo da Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi Nuhu, ka ɗauka har da iyalanka, saboda ƙauna irin ta haifayya, sai ya ji a ransa cewa wato zai samu wata dama, kamar wannan wata dama ce, wani bakan ne aka bashi, kamar wata dama ce aka bashi, yanzu wani slot ne da yana ganin zai ɗauki ɗansa ya sa a kwale-kwalen, in ya so zai yi ƙoƙarin lallashinsa. Mai yiwuwa idan ɗan ya ga azaba, ya ga fitinar da ta faru, kuma ya ga yadda Allah ya tsallakar da su, ya tsirar da su, mai yiwuwa wannan tsoron ya sa ya zo ya yi imani. Amma ba zai so ɗan a ce ya halaka cikin wannan azaba ba. To lokacin da abin ya faru, da ruwa ya zo, Annabi Nuhu ya cika umarnin Allah madaukakin sarki, ya tattara dukkan fasinjojinsa yadda aka tsara masa. Sai ga shi kuma Allah madaukakin sarki ya hukunta ɗansa bayana, an gama tattara ɗan bayana, ina yake ruwa kuma ba ƙaƙƙautawa, ruwa ya ɗaga kwale-kwale, ya hau kan ruwa, ya hau kan igiyar ruwa, ruwa sai ƙaruwa yake, ƙaruwa ta bala'i, taruwa yake, ƙaruwa yake. Can sai ya hango ɗan ya fake a wani waje, sai ya kiranta, shi ne faɗin Allah ta'ala. Annabi Nuhu, Allah ta'ala ya bada labari ya ce wa nada Nuhu ibnahu, Annabi Nuhu sai ya kira ɗansa, wa kana fi ma'zili, ɗan kuma ya kasance a wata mafaka, ya bunayyar kan ma'ana, kai kaga yaro zo ka hau tare da mu, wala takun ma'al kafirin, kar ka kasance tare da kafirai, halaka za su, mutuwa za su yi, nutsewa za su yi. Kala sai ɗan ya ce sa'awi ila jabalin ya asimuni minal ma, ya ce a baba ku je kawai, zan hau dutse, zan nemi mafaka a dutse, in na hau saman dutse ya asimuni minal ma, dutsen zai tsare ne daga ruwa. Kala sai annabi Nuhu yace la asima al-yawma min amrillah. Kai tonka ayyo ba wata matsira, ba wani mai baka, ba wani abu mai baka mafaka daga al'amarin Allah. Dama ba Allah yace fa idza jaa amruna ba, hatta idza jaa amruna la asima al-yawma min amrillah. Yau kam wannan umarni na Allah ko wannan al'amari na Allah na azaba, babu wani mai bada mafaka akan sa sai Allah. Illa man rahim, sai wanda Allah ya ji kansa kawai. Daka idan ka shiga cikin jirgin ruwa, to ka shiga cikin waɗanda Allah ya ga damar ya tsira. In ba ka cikin jirgin ruwa, to ba wani abu da zai baka mafaka. Wahala bainahumul mawju, uban yana cikin jan hankalinsa da wannan batu. To ruwa kamar da nace muku, karuwa yake karuwa na bala'i. Don haka nan da nan ruwa ya fara wurga igiyoyi. Wahala bainahumul mawju, sai igiyar ruwa sai ta shiga tsakanin annabi Nuhu da ɗansa. Igiyar ruwa tana wainawa da ruwa da ya hau tsuna, shikenan bai sake jin labarinsa ba. Igiya ta warwaɗo ɗan, ta wurga shi, shikenan ya tafi ta can. Shi kuma kwale-kwalensa sai kuma iyo yake kawai a kan ruwa. Fakana minal mubraqina, sai wannan ɗa ya kasance cikin waɗanda suke masu dulmewa ne, masu hallaka. Allah da saninsa kuma da hikimarsa da cikar iliminsa ya hallaka ɗan gidan annabi Nuhu a kan idon babansa. Ai Allah ya san yadda iyaye suke jin daɗin ɗa. Allah ya san yadda iyaye suke jin ciwon rayuwa da ɗa. Wannan zai nuna maka yadda Allah yake ba sani ba sabo akan alwala'ul bara'u, ba sani ba sabo akan magana addini. Babu wata alaka wacce ta fita addini. Haifayya, ko an haife ku tare, ko an haifi iyayenku tare, kowace irin dangantaka ce bata kai ta addini ba, tana sama da ita. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da ranar lahira suna kaunar maƙiyin Allah ba. Ba za ka samu masu imani suna kaunar maƙiyin ma'aikin Allah ba. Kuma koda ubanninsu ne, koda ƴaƴansu ne, koda ko ƴan uwansu ne, kuma koda danginsu ne. Allah Maɗaukakin Sarki ya katse wannan soyayyar, ya katse wannan alaƙar. In dai imani bai haɗa ba, to babu abin da zai haɗa. To Allah ya yi haka ne domin duk mai karanta Alƙur'ani, duk mai tadabburin Alƙur'ani, to ya san cewa al'amarin a wajen Allah ba mai sauƙi ba ne. Kar wani ya fake da rigar ubansa ya ɗauka cewa rigar ubansa za ta yi masa rana a gaban Allah. Kar wani ya fake da rigar ɗansa ya ɗauka cewa rigar ɗansa za ta yi masa rana a gaban Allah. Kar wata ta fake da rigar mijinta ta ɗauka cewa taguwar mijinta za ta yi masa rana a gaban Allah. Kar wani ya fake da hijabin matarsa, malama ce, salihatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, ta ɗauka cewa za ta yi masa rana a gaban Allah. Babu. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salih. Imani da aiki na kwarai. An buga misalin annabi Nuhu, misalin ƴaƴa. An buga misalin annabi Ibrahim, misalin iyaye. An buga misalin annabi Lutu, misalin ƴaƴa. To me ya rage? Wata dangantaka, wata alaka kuma ta rage. Dukka wannan Alƙur'ani ya zo da su. Don haka don me za mu dinga yaudarar da kanmu mu rika jin cewa akwai gidan sharifai, kowa a gidan jikan annabi ne, kowa a gidan ɗan aljanna ne, kowa a gidan shi kaza ne. In dai ɗan gidan ne, to shi kenan shi kan kakarsa ta yanke saka. In dai ka fito a zuriyar gidan kaza 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 da sauransu. Yaudarar da kai ne, yaudarar da kai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye ba babbansa kafiri, kawai babbansa kafiri, kuma bai mutu akan kafirci ba, ya mutu akan kafirci. Bai zama dan wuta ba, ya zama dan wuta. Haka ba maganar dangantaka bane, magana ce ta imani da aiki na kwarai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da nana Fatima shalelan shi da yake cewa Fatima tsoka ce daga gare ni, ni ma tsoka ne daga gare ta. Amma yace ya ke Fatima binti Muhammad, tambaye ni daga abin da na mallaka na dukiyata, abin da duk ranke yake so, mayafi kike so, bargo kike so, alkyabba kike so, takwabi kike so, raƙumi kike so, tambaye ni cikin abin da kaya na ne, ko miye shi na iya baki don haifayya. Amma yace a wajen Allah ba zan amfana miki komai ba, la uguni anki min Allah shay'a. A wajen Allah sunan ni mahaifinki ne ba shi ne zai kai ki gaba ba, aiki ki zai kai ki gaba. Allah ba shi sunan ni mahaifinki ne ma hadu a aljanna a hada ma estate. Wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay. Idan aiki ki ya kai ki aljanna, to ma hadu yadda Allah ta'ala yake zai hada mu. Amma aiki bai kai ka aljanna ba, to dangantaka ba za ta kai ka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Duk wanda aikinsa bai kai shi ba, duk wanda aikinsa bai kai shi ba, to dangantaka sa ba za ta kai shi ba. Duk wanda aikinsa ya san da shi, ya san bi da shi, dangantaka sa ba za ta yi sauri da shi ba. Shine aikinka bai kai ka ba, dangantaka ba za ta kai ka ba. Aikinka bai haye da kai suradi cikin gaggawa ba, dangantaka ba za ta haye da kai cikin gaggawa ba. Duka wannan wani al'amari ne da ya wajaba mu fahimce shi matuƙar muna karanta Alkur'ani kuma muna fahimtar sa. To ƙarshe dai dan gidan Annabi Nuhu ya nutse a cikin ruwa, kamar yadda Allah Ta'ala ya ce illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum, cikin iyalanka sai in wanda umarnin azaba ya riga ya a kansa, minhum daga cikinsu, to wannan kan ba yadda aka iya. Gashi nan haka Allah ya hukunta, wannan din dai shine. Dan haka Allah subhanahu wataala yayi hukunci a kansa. Allah subhanahu wataala yace wala tukhatibni fil ladina zalamu, ya Allah ai wala tukhatibni fil ladina zalamu, ya kai Nuhu kar kuma ka bani baki cikin hukuncin da nayi wa azzalimai. Saboda annabawa da manzanni suna tausayin al'ummarsu, suna da tausayin al'ummarsu. Babu annabin da yake so yake burin a halakar da al'ummarsa. In ka ga annabi ya nemi taimakon Allah, ya musu mugun baki, wato ba yadda ya iya ne. Lokacin da Allah ya yanke musu ne ya zo, ba yadda ya iya. Amma annabawa suna son mutanen, suna son mutanensu su yi imani, suna son mutanensu su tsira daga azabar Allah. Shi yasa suka yi haƙuri da su. Saboda dukkan wanda yake izgili ko yake zagi ko yake cutar da annabi, shi annabi yana masa kallon jahili ne bai sani ba, yana masa kallon har yanzu bai samu taufiki ba. Idan ya samu taufiki daga Allah ba zai yi haka ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anaitum harisun alaikum. Harisun alaikum, yana da kwaɗayi a kanku, kwaɗayin ku imani, kwaɗayin ku shiga aljanna. Bil mu'minina ra'ufur rahim, mai sauƙin kai ne da tafsasawa da tausayi da jin kai ga masu imani. Dan haka harisun alaikum sifa ce ta annabi alaihi salatu wassalam wacce ta game gaba ɗaya al'ummarsa, yana kwaɗayin al'ummarsa su yi imani su shiga aljanna. Kisa ko hadari ya gani ya taso baki kirin sai ransa ya ɓaci, in ya ga iska ta taso baki kirin sai hankalinsa ya tashi, saboda yana tsoron kada ya zama azaba ce mai halakar da al'ummarsa. Shi so yake a ce duk wata sauran dama da ta rage ko yaya take su yi imani. Shisa a labarin da yake ba mu a lokacin da za a je a sha ruwan haudi, ruwan tafki, bayan an gama hisabi za a tafi siradi. Kowane annabi yana da nasa tafkin wanda za a je a sha ruwa, saboda an wahalu, an yi hisabi, an gama, an yi faretin ƴan wuta, an tafi. ƴan aljanna da waɗanda ake kyautata musu zato, an watse daga farfajiyar hisabi, za a je a sha ruwa. To idan an je kan ruwan za a sha, a nan ma sai an sake tantancewa. Akwai waɗanda in sun ɗauki kofi za su sha ruwan, sai a fizge, ba su san daga ina bane ba, sai a fizge, sai a wurge su. Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ga haka, sai ya fara kokawa Allah, yana ya rabbi ummati ummati ummati, ya ubangijina al'ummata ce, shi ma yana cikin al'ummata, su ma suna cikin al'ummata, a ba su sha. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ba shi amsa, ya ce, a'a, ka fita wannan harkar, a bayanka baka san me suka yi ba. Don haka kowane annabi yana son mutanensa, amma sun ƙarfinsu suke yi, saboda taurin kai irin na ɗan adam, da gagara irin ta ɗan adam. To sanin haka ne sai Allah ya ce da annabi Nuhu, la tukhatibni fil ladina zalamu. Idan muka tashi operation ɗin nan, kar ka bani baki, kar ma ka bani baki. Shi yasa wani lokacin idan ka ji muna cewa idan Allah ya fara ba mai ce masa bari, to irin waɗannan ayoyi ne. To in za a gyara, a gyara kafin ya fara. In za a gyara, a gyara kafin ya fara. In ya fara, to ba mai ce masa bari, ba mai ba shi baki. Don haka tun kafin abin ya zo, yake gaya wa annabi Nuhu, la tukhatibni fil ladina zalamu. Kar ma ka bani baki, kar ka ce min komai game da azzalimai. Kamar wata yarjejeniya ce yanzu yake so ya ɗaure annabi Nuhu da shi. Innahum mughraqun, lallai su masu nutsewa ne, nutsatsu ne, da za mu nutsar da su a cikin ruwa, duka azzalimai ne za su hallaka. Shi kenan hukuncin da Allah yake da kuma wannan shi ne hukuncin Allah, kuma hakan ɗan aka yi yadda Allah ya tsara. To wannan ayar ta zo ne a siyakin Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Nuhu umarni na ya je shi ya ƙera kwale-kwale, ga dalili, ga dalili, ga abin da zai faru, ga abin da zai faru idan abin ya zo, ga yadda za a yi, ga yadda za a yi, kuma kai ma ga alƙawarin da muka yi da kai. Sannan ga wani sabon umarni, sai Allah ya ce, Ubangiji Ta'ala ya ce, fa idza tawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki, idan ka daidaita anta kai kanka, wa man ma'aka, da duk waɗanda ke tare da kai, 'ala al-fulki, kuka daidaita akan jirgin ruwan nan, fa qul alhamdulillah, to ka ce godiya ta tabbata ga Allah. Allazi najjana min al-qawmi adh-dhalimin, Allah wanda ya tsirar da mu, ya kuɓutar da mu daga azzaliman mutane. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan, kuma ka ce, ya Ubangijina, ka saukar da ni sauka mai albarka, ka sauke ni sauka mai albarka, mai yawan alheri. Wa anta khairul munzilin, kai ne mafificin masu saukewa. Allah ya ce, inna fi dhalika laayat, lalle cikin wannan abin da ya faru, cikin wannan takaitaccen labari, akwai ayoyi, ababen nazarta da la'akari. Wa in kunna lamubtalin, Allah ya ce, hakika mun kasance masu jarrabawa, mun kasance masu jarrabawa. To anan Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Nuhu wani umarni. A can umarnin baya kera kwale-kwale, sannan idan masifar ta zo ya sa fasinjansa, sannan kuma kar ya ba da baki. To yanzu idan fasinja sun shiga, kai ma ka shiga kwale-kwale, fa idan ta waita, idan ka daidaita, daidaita a nan yana nufin wato istikrari, tabbata da nutsuwa, ka samu tamakkuni, ka samu istikrari, ka nutsu. Shi yasa a nan babu laifi idan ka fassara shi da zama, domin ya yi ta'addi da ala. Fa idan ta waita anta wa man ma'aka ala al-fulki, ala. Amma a nan zai ɗauki ma'anar zama kasancewar istiwa'i ne na mutane. Annabi Nuhu ne da iyalansa da kuma halittun da ya ɗiba. Amma idan aka danganta istiwa'i zuwa ga Allah maɗaukakin sarki subhanahu wa ta'ala, tunda shi ba mutum ba ne, to istiwa'insa ba zai zama zama ba, domin mutum an san shi, an san irin siffarsa. Amma shi Allah an san shi, ba a san irin siffarsa ba. Don haka istiwa'insa irin nasa, ba za mu ce irin na mutane ba. To tunda ya danganta wa kansa istiwa'i, za mu ce Allah ya daidaita a kan al'arshi, ba za mu ce ya zauna ba. Saboda mai, saboda ai shi ba mu san yaya istiwa'insa yake ba. Shi annabi Nuhu mun san istiwa'insa, amma Allah mun san istiwa'insa ba. Don haka istiwa'insa yana daidai da irin wato siffarsa subhanahu wa ta'ala. Haka shi ya barwa kansa sanin hakikanin istiwa'insa, daidaitonsa bisa al'arshi. Amma daidaiton annabi Nuhu a jirgin ruwa, to wannan daidaito ne irin na mutane, domin shi ɗan adam ne. Idan ka daidaita da kai da waɗanda ka ɗiba na iyalanka, da waɗanda ka ɗiba cikin wanda suka yi imani, domin da Allah ta'ala ya ce wa man aman a suratul Hud, an nuna cewa kenan akwai wasu da suka yi imanin ba daga cikin iyalansa ba. Don haka da shi da iyalansa, da waɗanda suka yi imani wanda ba daga cikin iyalansa ba, da kuma sauran halittu da ya haɗa iri ya zuba, idan kun daidaita, kun samu itminani, kun samu istikrari, kun samu tamakkuni, kowa ya samu guri, ya daidaita, ya riƙe na riƙewa, ya dishi cewa ya samu wato ya kama guri, to tafiya ga ai. Kuma kaga irin wannan yana buƙatar kama guri sosai fa. To jirgin ruwa, kuma akan ruwan masifa, ruwan da yake huci, igiyarsa take hayaniya, ya za ka yi tsammanin wannan jirgin ruwan irin yadda zai samu kansa? Don haka na ciki suna buƙatar istiwa yadda ya kamata. Ba ƙofana magana ake ta istiwa'i. Lokacin da muna yara, muna hawa a korukura zuwa ina, zuwa ƙauyuka, in za mu je ƙauye a korukura, to idan har kai yaro ne, za ka ga manya suna hawa bodi, su zauna a bodi, a bakin bodi, a kewaye a korukurar. Amma yaro, yara sai aji akwai taya a tsakiyar a korukura, to akan taya ake ɗora. Wannan shi ne istiwa'i kenan. An ajiye ka akan taya, duk galaucin mota kai da yin Allah ya daka sha, sai da yin kife wata yi. To irin wannan jirgin ruwa da yake kan irin wannan ruwa mai huci, ruwan masifa, ruwan bala'i, to lallai yana buƙatar daidaito. Shi yasa Allah ya ce fa idan ta waita, ai kun ga a can cewa ya ce fasluk fiha, a suratul Hud cewa ya ce kul nahmil fiha, ka shigar, ka ɗauka. To a nan bai ce ba fa idza hamalta, ko idza hummilta, ko fa idza adkhalta, ko fa idza dakhalta, sai Allah ya ce fa idza tawaita. Sai ba a yi amfani da kalmar shiga, ko kalmar ɗauka, ko kalmar hawa ba, sai aka yi amfani da kalmar daidaituwa. Saboda yana buƙatar istikrari da tamakkuli. Idan kai da waɗanda ke tare da kai kuka samu tamakkuni kuka kama ƙasa akan kwale-kwale to Allah yace fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin kace godiya ta tabbata ga Allah wannan wanda ya kubutar da mu daga azzaliman mutane kubutarwa daga azzaliman mutane me yake nufi shin an suna gana musu azaba ne labari ya zo cewa mutanen annabi nuhu suna gana masa azaba shi da mabiyansa sun sasa kirkire ko kuma sun hana su sakat ko kuma irin abin da ya faru da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon bi'sa a farkon manzanci a'a labari bai zo mana cewa mutanen annabi nuhu suna azabtar da shi da masu imani ba amma anan sai Allah ta'ala yace ka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kubutar da mu daga azzaliman mutane to me ma'anar kubutarwa shine a raba ka da mugun iri ma rabo ne tsira ne a raba ka da mugun iri ko da a ce shi hissiyan hakikatan baya cutar da kai hissan amma ci gaba da rayuwa da shi ma'anawiyan zaka cutu zai zalunce ka ta yanda baka sani ba amma daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya raba ka da shi to idan fushin Allah zai hau kansa ba zai ritsa da kai ba duk masifar da zaka same shi sakamakon zaluncinsa da munin halinsa ba zaka ritsa da kai ba dan haka kai fatar a ce kar wata alaka ta zamantakewa ta hada ka da azzalimi wanda ba mutumin kwarai ba ko da baya cutar da kai yau a ce kawai abokin hulɗar ka ɓarawo ne baka ma san cewa shi ɓarawo bane ashe ga wutaccen ɓarawo ne ɗan fashi ashe da daddare garin yake bari ya je shiga cikin gugun ɗan fashi a je a yi fashi da shi ana nan sunansa ya fito kuna tare da shi kuna zaune aka zo kama shi ƙarshe tare za ku tafi a je wurin DPO a tafi area command a tafi wurin commissioner a tafi CID a je sai bincike da kyar da kyar ƴan uwanka bayan an gama shan wahala a fitar da kai da kyar baka san hawa ba baka san sauka ba duk bayanin da za ka yi sai a ce to sai an je wajen wane ai ta cika takardu gaje fa a zamantakewarka da shi hissiyan ba cutar da kai yake ba amma saboda shi mugun iri ne baka san hawa baka san sauka bai ja maka musifa to rabuwa da mugun iri nasara ce tsira ce dan haka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ku ce alhamdulillah muna gode wa Allah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wanda ya kubutar da mu ya raba mu da azzaliman mutane to ma'anar kenan za mu je yanzu mu rayu mu ya mu waɗanda muka yarda da Allah muka yi imani da Allah muka gaskata shi kenan ba mu gobe a cikin mu to wannan shi ma rabo ne haka duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kubutar da kai daga abin da kake tsoro ka gode wa Allah ka gode wa Allah Allah shine abin godiya wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan Allah yace kuma ka ce ya ubangiji na ka saukar da ni munzalan saukarwa mubarakan mai albarka saukarwa mai albarka kenan saukarwa cikin nutsuwa saukarwa cikin aminci yadda muka tashi kalau Allah ka sauke mu kalau wa anta khairul munzirina ya Allah kane mafificin masu saukarwa lafiya wannan idan mu dauki shi a wannan qira'ar ta munzalan kina amma a qira'ar manzilan to shi kuma zai koma wuri ne manzilan ay makanan yunzalu fihi wa qur rabbi anzilni manzilan mubarakan kace ya ubangijina ka saukar da ni manzilan gurin sauka yadda zaka ajiye mu ka ajiye mu gurin ya zama mubarakan guri ne mai albarka za mu ci za mu sha za mu noma, za mu kiwo, za mu gidaje, za mu samu kaza, za mu duka bukatunmu na rayuwa na dole za mu samu a wajen. Wajen ya zama mai albarka. Wa anta khairul munzilin, ya Allah kai ne mafificin mai ba da masauki. Ka gani? Wato kenan can munzalan yana kuma ma'anar inzal, saukarwa, masdari. Nan kuma manzilan yana kuma ma'anar makan. Kuma dukkan idan ka hada zai baka dai bukatar annabi Nuhu ne, a sauka lafiya kuma a guri mai albarka. Ba shikenan ba, a sauka lafiya a guri mai albarka. Kisa sa bambancin kira'o'i ƙara gardin alkur'ani ne, ba sabani bane ba, ƙara fito da ma'anoni ne na alkur'ani mai girma, da kuma tabbatar da fasaha da balaga da ke cikin alkur'ani mai tsanci. Ya Ubangiji Allah, Ubangijina, ka saukar da ni masauki mai yawan albarka, ka saukar da ni sauka ta aminci mai albarka, yadda ka ɗaga mu lafiya kuma ka sauke mu lafiya. Bismillahi majriha wa mursaha. Allah ta'ala ya ba shi dama lakanin tashi. Bismillahi da bismillah ne kwale-kwalen za ta fara gudu. Mursaha birkinta ma bismillahi, da bismillahi kuma take mai take tsayawa. Idan ka ce bismillahi ta ruga, ka ce bismillahi ta tsaya, to kuma an sauka lafiya. Sai ka ce alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Ubangiji, kai ne mafificin mai ba da masauki. A wani wuri Allah ta'ala ya ce qila ya nuhu bit bi salamin minna wa barakatin alayk. Kile ya Nuhu bitu bi salamin minna, aka ce ya Nuhu ka sauka da aminci daga gare mu. Wato an karbi addu'arsa da yake rabbi anzilni munzalan mubaraka, sai aka ce ya Nuhu ihbitu bi salamin minna, sauka alhubut, sauka sauka cikin aminci minna daga gare mu, mun tsara maka sauka lafiya. Wa barakatin alayka, sannan mun sanya albarkatu alkhairanmu a kanka, wa ala umamin mimman ma'aka, haka mun sanya albarkatu a kan wasu al'ummomi daga cikin al'ummomin da ke tare da kai. Wa umamin sanumatti'uhum, amma wasu kam za mu ɗan jiyar da su daɗi, thumma yamassuhum minna azabun alim, sannan daga gare mu za su ci karo da azaba mai raɗaɗi. Kamar yadda muka ambata a baya a farkon wannan kissar, cewa annabi Nuhu shi ne manzo na farko ta fiskar manzanni, sannan kuma ta fiskar wato asali, ta fiskar tsatso shi ne tsatso na biyu na yayan Adamu. Annabi Adamu shi ne tsatson farko, to amma tsatson ya zo ya ƙare in ban da wannan fasinja da annabi Nuhu ya ɗauka, su suka sake hayayyafa. Sai Allah maɗaukakin sarki ya ce da annabi Nuhu, ka sauka lafiya, mu za mu sa maka albarka, sannan za mu sa wasu daga cikin al'ummomin da ka ɗiba albarka, amma wasu fa za su ci gaba da shigartaka, don haka za mu yi musu talala, mu ba su dama su ji daɗi na ɗan lokaci, sannan za mu ƙanƙana musu kutsar azaba mai raɗaɗi. Shi yasa har yanzu kake ganin cewa da kafirai a banƙasa, har yanzu da mushrikai a banƙasa, kuma cikin irin da annabi Nuhu ya ɗebo ne a kwale-kwale, amma wasu suka ɓalle, ka iya cewa su suka fi yawa. Shine faɗin Allah ta'ala, wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum, za mu kasa su biyu. Akwai waɗanda masu albarka ne, za su bi, za su riko da addininka, amma akwai waɗanda fanɗararru ne, su sai mun sake ɗanɗana musu kutsar azaba irin yadda muka yi wa mutanen kufana. Allah yake inna fi zalika laayatin wa in kunna lamubtalin, Allah yake lallai cikin wancananka, cikin wannan labarin da ire-iren waɗannan labarai la ayatin akwai ayoyi akwai darussa wa in kunna lamubtalin ay wa qad kunna lamubtalina Allah ta'ala yace kuma hakika mun kasance masu jarrabawa malamin tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki da yace mun kasance masu jarrabawa mana Allah subhanahu wata'ala baya daukan hukunci akan bayinsa sai in bayan ya jarraba su Allah baya bada sakamako sai bayan jarrabawa sakamakon mutanen annabi Nuhu da ya nutsar da su a cikin ruwa sakamako ne bayan ya jarraba su hakan nan adawa bayan jarrabawa ne hakan nan samudawa bayan jarrabawa ne mutanen annabi Lutu bayan jarrabawa ne mutanen annabi Shu'aibu mutanen Madiyana bayan jarrabawa ne Fir'auna da jama'arsa mutanen annabi Musa bayan jarrabawa ne wa in kunna labubtalina Allah ta'ala yace hakika mu masu jarrabawa ne kafin sakamako Allah yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun Allah ta'ala yace wa ma kana rabbuka muhlikal qura ubangijinka bai kasance mai halakar da alkariya ba hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina har sai Allah ya aika wa uwar alkariyar manzo wanda zai rika karanta musu ayoyinmu yana nuna musu mu'jizozi وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون الله yace ba mu kasance masu halakar da gari ba alkariya ba jama'a ba sai idan mutanen wannan alkariya azzalimai ne amma haka kawai a ba su zalunci ba ba mu tura musu manzo ba ba mu jarraba su ba ba mai haka وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ta'ala yace mun kasance masu yin azaba ba har sai mun tura dan sako idan ya je an ki karba to anan sai mu tsayar da hujja sai mu tsayar da azaba Malik ibn Ashur Allah ta'ala ya masa rahama cikin tafsirin sa cikin fadin Allah subhanahu wataala inna fi dhalika alayat yake cewa alayatu ad-dalalat ay alayati ayatin kathira wato cikin waɗannan abubuwan laayatun kathira akwai ayoyi masu yawa minha yace daga ciki ma hiya dalailu ala sittatin wahi akwai abubuwan da dalilai ne da suke nuna gaskiyar manzancin annabi Nuhu wahiya ijabatu da'awatihi kamar amsa addu'arsa da yake rabbin sunni alal qaumil mufsidin ko rabbin sunni bima kadzabun wa tasdiqu risalatihi da gaskata manzancinsa wa ihlaku mukadzibihi da kuma halakar da masu karyata shi wa minha ayatun li amsali qaumin nuhin min al-umam al-mukadhdhibina li rusulihim daga ciki kuma akwai ayoyi na irin misalan mutanen nuhu min al-umam al-mukadhdhibina li rusulihim na al-ummomi masu karyata manzannansu wa minha ayatun ala azim qudratillahi ta'ala daga ciki akwai ayoyi da suke nuna girman ikon Allah madaukakin sarki fi ihdathi tufan wajen samar da shi kansa ruwan tufan wa in zalik man fi safinati manzila mubaraka da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da na cikin jirgin ruwan nan masauki mai albarka wa min ha daga cikin ayoyin ayatun ala ilmi Allah ta'ala wa hikmatihi akwai ayoyi da suke nuna ilimin Allah da cikar hikimarsa iz qaddara li tafsir al-ardh min ash-shirki mithl hadha al-isti'sal al-am li ahlihi domin yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara irin wannan kare dangi na kakaf na innanaha da yayi domin ya tsarkake kasa daga shirka an yi istisali mana an musu kare dangi an halakar da su kakat in banda na cikin kwalekwale don a tsarkake ban kasa daga shirka wa iz qaddara li ibqa'i al-anwa' mithla hadha sun'i alladhi anja bihi min kulli naw'in zawjayn li i'adati tanasub kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya kaddara wato hukuncinsa na barin dukkan dangin halitta aure mata da miji domin hikimarsa ta a ci gaba da hayayyafa malam yace duk wannan yana cikin ayoyin da Allah ta'ala yake inna fi dhalika laayatin cikin dukkan wannan labari da wannan kissa akwai darussa wa in kunna labubtalin Allah yake hakika mu mun kasance masu jarrabawa kafin daukan mataki Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu cika da imani, ka sanya mu cikin salihan bayinka, ka sanya mu cikin masu biyayya masu yi maka da'a. Abinda muka yi daidai Allah ka tara mu a cikin ladansa, abinda ne kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته